Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, Sarfil Hashin Gumel ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake da shirin mu na hantsi. A yau ranar Alhamis 26 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Cikin shirin za ku ji cewa hukumar ƴan sandan farin kaya ta Najeriya DSS ta saki tsohon shugaban hukumar yaki da cin hanci Abdulrashid Bawa bayan tsare shi na tsawon kwanaki 134. Haka kuma za mu duba batun shahararriyar wata ƴar TikTok da labarin ta yaɗu a yanar gizo kan cewa an kori ta daga makaranta saboda TikTok. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Solomon Barmai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan ƙasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. An zaɓi ɗan majalisar wakilan Amurka Mike Johnson a matsayin kakakin majalisar Amurka a jiya Laraba, wanda hakan ya kawo ƙarshen yunkurin 'yan majalisar na tsawon kwanaki 22 na ganin an cike ɗaya daga cikin manyan mukaman gwamnatin Amurka. Yanzu shi ne na biyu cikin jerin mutanen da za su iya mulkin ƙasar. Duk 'yan Democrats da ke majalisar wakilai su 209 sun zaɓi shugaban marasa rinjaye Hakeem Jeffries. Johnson, wanda yake wakiltar jihar Louisiana da ke kudancin kasar, ya nemi 'yan Republicans su baiwa shugaba Donald Trump goyon baya wajen murɗe sakamakon zaben 2020. An bayyana cewa mutumin da aka alakanta shi da kisar mutane a Maine mai ba da horo ne akan bindigogi wanda sojoji suka bashi horo, sannan an kwantar da shi a asibitin masu taɓin hankali ba da jimawa ba, a bisa sanarwar da aka wallafa a wata mujallar 'yan sanda. Shugaban Amurka Joe Biden a jiya Laraba ya fito ya yi furuci akan harin ramuwar gayyar da Isra'ila take kai wa Falastinawa a yammacin gabar tekun Jordan, biyo bayan harin bazatar da Hamas ta kai Isra'ila. Sannan ya ce zai jaddada manufarsa ta tabbatar da cewa an cimma manufar kafa ƙasashe biyu domin magance rikicin da aka yi gwamman shekaru ana yi tsakanin Isra'ila da Falastino. Biden ya ce hare-haren 'yan kama wuri zauna tamkar watsa fetur ne kan wutar da ke ci a gabas ta tsakiya tun bayan da Hamas ta kai hari. Dole ne a kawo ƙarshen wannan faɗan, wajibi ne a hukunta su, ya kamata a daina hakan nan. Abinda Biden ya faɗa kenan a farkon taron manema labaran tare da Firayim Ministan Australia Anthony Albanese, wanda ya kai ziyara fadar Washington. A wani labari mai alaƙa da wannan kuma, duk da cewa ana ci gaba da gwabza fada tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas a zirin Gaza, shugaba Biden ya ayyana goyon bayan Amurka kan wata bukata mai kamar wuya, wato bukatar nan da Amurka ta dade tana fatan a cimma, ta kafa kasar Isra'ila da kasar Falastino mai cin gashin kansa. A wurin wani taron manema labarai da aka yi a fadar White House, Biden ya ce bai kamata a kauda kai a game da bukatar 'yan Falastino ba. Yahudawa da 'yan Falastino duk sun cancanci su zauna tare cikin aminci, mutunci da zaman lafiya. Shugaban Amurkan ya ce hare-haren da 'yan kama wuri zauna masu tsatsauran ra'ayi suke kaiwa 'yan Falastino da ke zaune a yankunan yammacin gabar tekun Jordan, wanda Isra'ila ta mamaye, ya razana shi. Ya ayyana hare-haren da watsawa wuta fetur. Kana ya ce 'yan kama wuri zauna suna kai hari kan Falastinawa a wuraren da suke da 'yancin zama. Biden ya kuma bayyana damuwa a game da makomar mutane 200 da aka yi garkuwa da su, wanda aka yi imani cewa wasu daga cikinsu Amurkawa ne waɗanda 'yan Hamas suka yi garkuwa da su a harin bazatar da suka kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. To, waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
In an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda hukumar 'yan sandan farin kaya ta Najeriya DSS ta saki tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa Abdulrashid Bawa bayan tsare shi na tsawon kwanaki 134. Sanadiyar shugaba Bola Ahmed Tinubu ya raɗa Ola Olukoyede a matsayin sabon shugaban hukumar EFCC bayan murabus ɗin Bawa a lokacin da yake hannun DSS. Ga rahoton wakilinmu Nasiru Adamiyele Kaya.
Yan uwa sun yi dafifi suna murnar sako Bawa, wanda ke sanye da jamfa da hula ba kamar yadda yake shiga bakaken kaya a lokacin yana jagorantar hukumar EFCC ba. An sauko Abdulrashid Bawa wanda tsohon shugaba Buhari ya nada bayan kawar da Ibrahim Magu ba tare da gurfana gaban kotu ba. Da yake ba a samu sanarwa ta bayani filla-filla kan yanda binciken ya kasance da irin bayanan sirri da aka samu ba, za a jira a ga yanda rayuwar Bawa za ta kasance a waje da madafun ikon kamawa da gurfanar da waɗanda ake tuhuma gaban kotu. Alhaji Rabi'u Gada na daga iyayen Bawa wanda kuma ke kan gaba wajen ganin an sako shi.
Da wanda ga ganin ya kulla mai, da wanda ga ganin ya meye, duk Allah ya gwada musu adadin ranar da dama alƙawarin Allah baya tashi. Duk abin da ya kamata an yi an yi, ba su ga wani abu gare shi ba. Ga Allah shi ga wani ke Bawa ne, kuma shi ga jarabta Bawa ne.
Wato da yin zuwa Abdulrashid Bawa na gida, kuna nan kuna ta murna kenan.
Yana gida ba wani abin nan, ana murna sama da tunanin da baka sani ba.
Bayanin da ake faɗa shine da kun ce za ku dau lawaya ba, kuma kai ga sa lawayan ba ma wannan abun ya faru ai.
A ba kai ba, kai ka san na gaya ma idan ba a hadda shi ba mutanen Najeriya ba za su dauki mataki. Allah ya dauki mataki ne tun ba a kai ga mutanen Najeriya sun ka dauki mataki ba.
Kamar ta bayan fage ana cewa yana iyawa an samu wasu abubuwa ne kamar an daidaita da shi ne a zarge-zargen da ake yi masa kamar gwamnati ta samu
ba wani daidaita. Ba wani daidaita.
Yana nan lafiya kalau, ba wani abu da ya
lahiya kalau. In kana so in tura ma yanzu a WhatsApp kawai da mutane ga abin, sai in tura ma.
Ga lauya Barista Modi Babakari wanda yake da masaniya kan binciken da aka yi wa Bawa, ya ce rashin bayanai tun farko da bai yi ba ya kawo jinkiri wa imma sake shi ko gurfanar da shi gaban kotu.
A legal department nasu ba akwai mutane guda biyu wanda nake da stricting. Abin da ke faruwa Abdulrashid da aka kira shi sai ya riba da stricting. Sai yana challenging dinsu, yana cewa ba su da hurumi. Ga fahimtar doka, Abdulrashid ba nan bai da kariya ta doka kowace iri. Zargi ake a kanka, in baka rubuta bayanin ka ba ya za a san ko ka yadda da zargin ko baka yadda ba. A DSS yanzu abin da suke yi sai su je su samu detention warrant. Sai a ajiye ka ya zama da umurnin kotu kake zama a hannunsu. In ka zama sai su ko suna da right to detain you until they are able to get extraction of information from you. Idan suka ce dalilin haka sun sake ka ko sun baka beli, to da wani statement za su gurfa da kai gaban kotu.
Kamar bayanan da aka yaya ta kan tsohon gwamnan babban banki Godwin Emefiele na cewa gwamnati na daidaitawa da shi dan ya dawo da makudan kudin da ake zargin ya wawure da dukiyoyi da daman gaske. Duk da ministan shari'a Latif Fagbemi ya ce ba haka lamarin yake ba. Ba mu da wasu bayanai kan kadun Bawa tunda ma ba ma je gaban kotu bai. Nasiru Adumaili, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Nasiru Adumaili Kaya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha tara da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Laraba, jami'an yankin Kherson a Ukraine sun ce wani harin sama da Russia ta kai ya lalata wani gida a birnin Borislav tare da kashe mutum ɗaya. Sojojin saman Ukraine sun ce makaman kariyar hare-haren saman sun kakkaɓo wasu jirage mara matuƙa 11 da Russia ta harbo cikin dare. Jami'ai a yankin Ukraine sun ce wani harin Russia na jirgi mara matuƙi ya rusa gidaje a kusa da wata cibiyar ƙera makaman nukiliya. Ministan ma'aikatar makamashin Ukraine ya sanar ta kafar Telegram cewa harin na Russia ya faru ne daura da cibiyar makamashin nukiliyar da ke Khmelnytsky tare da lalata tagogin gine-ginen da ke daura da cibiyar makamashin nukiliyar. A ƙarshe, gwamnan jihar California Gavin Newsom ya gana da shugaban China Xi Jinping ranar Laraba a Beijing, wanda hakan ke bada ƙwarin gwiwar cewa China da Amurka za su yi aiki tare gabanin taron APEC da za a yi a watan gobe a San Francisco. Ana sa ran cewa Xi da shugaban Amurka Joe Biden za su gana a wurin babban taron tattalin arziki na Asia Pacific da za a yi a San Francisco daga 11 zuwa 17 ga watan Nuwamba. Ba a dai tabbatar da wannan zaman ba, duk da cewa ana kyautata zaton cewa ziyarar da ministan harkokin wajen China Wang Yi yake shirin kawowa Washington yau Alhamis za ta share fagen tattaunawa tsakanin shugabannin Amurka da na China. Bisa bayanan CCTV, wato kafar yaɗa labarai mallakar gwamnatin China, Xi ya faɗa cikin hirar shi da Newsom cewa, ina fata ziyararka za ta haifar da fahimta tsakanin ɓangarori biyun, sannan kuma za ta taimaka wajen faɗaɗa aiki tare tsakanin China da California. China za ta inganta ci gaba mai ma'ana da za ta kai ga ƙulla dangantaka tsakanin China da Amurka.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla. Wani batu da ya ja hankalin 'yan Najeriya kwanan nan shine wata ɗaliba da aka kora daga makarantar nazarin kimiyya da ayyukan jinya da Ungozo mata jihar Kebbi, da sunan cewa tana badala a dandalin sada zumunta na yanar gizo na TikTok. To sai dai bayanan makarantar da ta fitar ya sha bamban da wanda yake yaduwa a yanar TikTok, cewa an kore ta saboda tana TikTok. Daga Kebbi, Muhammad Nasiru ya aika mana da wannan rahoton.
Bayanai da hotunan wata yarinya mai suna Rahama Sa'idu sun karaɗe kafar sada zumunta ta Facebook a kwanan nan, wanda aka ce an kora daga makarantar nazarin ayyukan jinya da Ungozo ta jihar Kebbi saboda tana aikata ayyukan rashin kunya da rashin tarbiyya a kafar sada zumunta ta TikTok. Na yi kokarin jin ta bakin wannan yarinyar da aka kora, sai dai abin ya ci tura, amma na yi kicibe sun da wani faifan bidiyon ta da ke yawo a kafar sada zumunta ta TikTok.
Dai ina ƙara bada haƙuri. An kore ni a makaranta ba wai jin daɗi na bane haka, saboda ni ce babba a gidanmu, mu ba masu ƙarfi bane, ina da ƙannai shida, abinda kawai yake damuna shi ne ina zan fara.
To sai dai bayanin da makarantar ta fitar ya sha bamban da zancen da ake yadawa a social media na cewa an kori Rahama saboda nuna tsiraici da badala a kafar sada zumunta ta TikTok. Shugaban makarantar Muhammad Murtala Musa ya ce yarinyar wanda ke karatun aikin Ungozoma tun tana ajin farko na makarantar ta fadi jarabawa, aka bata wata shida ta gyara jarabawar ta, ta yi wata shida ta gyara jarabawar inda ta wuce aji biyu. A nan ma a zangon karatu na biyu ta fadi jarabawa, aka sake bata wata shida ta gyara jarabawar ta, daga nan ba ƙara ganin ta ba har tsawon wata hudu. Ya ce matsalar ɗalibai biyu ne ta shafa, kuma hukumar makaranta ta ba su takardar gargaɗi da tambaya akan kauracewa makaranta da suka yi har tsawon wata hudu.
To ga ka'idar karatun mu, kuma in kai sati uku ko rashin lafiya kai yi baka na sati uku, to za a yi ma repeating na wata shida. To su kuma yanzu da whole semester ne sun ka kashe wata hudu, ba su makaranta babu dalili. Sai aka ba su query letter, duka sai suka ansa, suka reply to query din. Sai aka sa musu ranan da za su zo su yi facing disciplinary committee. Ita waccan aji ga gaskiya ta zo ta facing, amma ita Rahama bata zo ba. Suka sake bata sati guda, suka sake kiranta cewa sun kira ta na farko ta zo ta yi appearance bata yi ba, suka sake bata wani lokaci ta zo ta yi appearance kuma bata yi ba. To a sakamakon haka sai suka ba da verdict cewa bisa ga wancan wata hudu da ta yi bata makaranta, sannan ga wanga kuma issue na indiscipline, disciplinary committee sun kira ta sau biyu, in ji appearance sai suka sallame ta daga makaranta. Ita ma waccan ita ma duka su biyu aka sallama.
Dangane da batun koran Rahama saboda tana TikTok kuwa, shugaban hukumar ya bayyana cewa
gaskiya ba mu da labarin komai game da TikTok dinta, because wannan social life dinta mai mu kuma ba mu interfere into social life na yaro. Dalilin kora shine wata hudu suka yi ba su makaranta tun lokacin da aka yi mata repeat, kuma ta yi reply ma query letter cewa saboda an yi mata repeat tun lokacin shiyasa sai ta wuce wata daban makaranta.
Ƙungiyoyin fafutukar kare haƙƙin mata dai sun nuna rashin jin daɗi da faruwar wannan lamari. Shugaban ƙungiyar kare haƙƙin mata ta Rafa a jihar Kebbi, Nasir Idris, ya ce abin ban haushi ne aikata abin da zai kai ga a kori yarinya daga makaranta.
Yarinya wadda ya kasance irin waɗannan karatun karacen ake so mata su yi yawa a cikin ayyukan asibiti, sannan a same ta da irin wannan mummunan tabi'o'i, da kuma har abin ya kai fa ya an kore ta daga makaranta. Gaskiya wannan abin ya kamata iyaye mu ƙara sa ido, mu ƙara bincika abin da 'ya'yanmu suke yi a makarantun ne.
Wannan lamarin da ya faru da yawa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ganin cewa ya kamata ya kasance izina ga ɗalibai da ma iyayen ɗalibai. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gai da Muhammad Nasir. Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com.
Ba ku ishara ke yi ma wani yayi gida ya yi moton ga wata tara, sannan wani ba shi da ahu, duka Allah na ƙaunan ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma sannan wani ba na silifan duka Allah na kaunan ku. Wani yana da daki nasa yayi gado ya kare yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa ga radi oga canya ga ku kafet fa a daki handa kujeri nasa sannan wani ba shi da ke so duka Allah na kauna ku. Dai mai fa kudin can wani aiki yayi ma Allah yayi dadi ya bashi abin sa an gai ko da baka da aho wani aibu kai wa Allah yayi zahiya naka abin sa shi fa Allah sarki iko duk yanda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malai in ka gane abun da tabara ibaka to mara ngara ka gode mutukan kuma kai butulci ranan karan ku da Allah to ranan ka sha duka walakiri yana tikaka su maraya suna canje ni kuku hakuri ban bashi bayan ku hakuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan su maraya suna canje haba Allah ga bayinka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasan ni tasa ga haishal kuma tasa ga galbona
yanzu kuma sai shirin mu na gaba nakasa
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 ba kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sulai Mumuni Barma a makon jiya shirin ya tabo halin rayuwar da nakasassu ke ciki a arewacin Najeriya inda shugaban guragun jihar Jigawa ya koka kan yadda ba sa morarar tallafin da gwamnatocin jihohi da ta tarayya ke baiwa al'umma da nufin takaita raradin da matakin cire tallafin man fetur ya haddasa. To a yau mun nufi garin Tema da ke kasar Ghana inda wata matashiyar Zabiya mai tawaya a hannu ta rungumi sana'o'in hannu irin abinda 'yan magana ke kira sana'a goma maganin mai gasa. Zan bar ku da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdullah Bako don jin yadda hirar su ta kaya da bakuwar shirin.
Wanda aka fi sani da yar gata sarauniya wake sarakuna shekaruna 25 rayuwa kuma iyayena mazaunan ƙasar Saudi Arabia ne a wajen muka girma tare da yan uwana a can na yi karatu da koyi wasu dabarun ayyukan hannu sanadiyar samun larura ta kuma hatsarin mutane da muka yi da babana da sauran jama'a da ke tare da mu a mota dukkansu Allah ya musu rusuwa ni kuma hannuna ɗaya kamar yadda kake gani da sauran raunuka daga fuskata kamar yadda kake gani kuma jinsin iyayena Hausa Fulani da kuma Larabawa
da wayonki kuka yi wannan hatsari
kwarai da gaske shekaruna tara a duniya lokacin da abin ya faru
wannan bai sa kin ja da baya ga abubuwan da kike da burin yi a rayuwa ba.
Kafin accident din ya same mu, mahaifinmu yana da rufin asiri gwargwadon hali, yana kula da mu yanda ya kamata. To babu tunanin neman in iya aiki ko in nemi aiki, ni ganin ba abin da muka nema muka rasa. To amma duk da haka wani lokacin masu aiki sukan yi mana aiki haka, ni kuma sai in dan tashi shiga ciki muna yi tare. So ina son dai aiki tun farko gaskiya. Daga bayan kuma wannan larura ta faru da ni, ga kuma maraici, sannan ga karayan arziki, sai na jajirce wajen nemawa kaina mafita domin ni ce babba a ɗakin mu, kanne na yara ne kanana a lokacin.
Batun makaranta ba?
Nayi a Hidayatul Aulad a Jidda Saudi Arabia, sannan nayi sanawiya Fasl Salis Arabiyatul Madrasa ta Riyadh Saudi Arabia. To daga nan na tsaya. Kuma a cikin abubuwan da na karanta hayatul zawjiyya, tarbiyatul iyal, tahmila wal wulada, da kuma sauran abin da yake na mu'amalar rayuwa bainan nas wa bainal haywanat, saboda ya zama da mutane gwargwadon hali.
To sai kika dawo Ghana?
Eh, duka dai dawowarmu daga Saudiya ne da ƴan uwana shekaru hudu kenan, kwarai da gaske. Alhamdulillah, da yake mijina mai karamin karfi ne, direba ne. To bai hana ni sana'o'ina ba, domin da haka nake taimaka ƙannena mai rayu da kuma wasu buƙatu nawa. Alhamdulillah.
Na san ki da waka. Ya aka yi kika fara waka? Kuma baya ga waka, kina yin wasu sana'o'i kuma?
Kwarai da gaske. An san ni da waƙoƙi, amma an fi sani na da waƙoƙin sarakai da kuma na siyasa. Kuma ina da ayyukan hannu kwarai da gaske. Kuma cikin ayyukan da aka fi sani na da su shine, na farko gwaggwaro wanda ake cewa gele a nan kasar Ghana, da kuma kayan Fulani da nake dinkawa duka da hannu ɗaya. Kuma ina turaren wuta, sannan ina da wani magani na musamman na rage kiba da rage tumbi.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin bakwar shirin na ƙasa Aisha Ergata Zabiya, kuma mai design a garin Tema ƙasar Ghana, da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdullah Bako, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
A gai da Malam Sule. Yanzu kuma lokacin da Ruwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan Ghana.
Da jaridar Daily Graphic da mu soma sharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shine kotun koli ta yi kuskure a shari'ar na Jeti Kwesin. Justice Atugubane ya faɗi haka, kuma jaridar Daily Graphic ta ruwaito. Tsohon alkali na kotun koli Justice William Atuguba ya yi suka ga shari'ar kotun koli wadda ya shafi zaɓar da aka yi wa James Jeti Kwesin a matsayin mamban majalisar dokoki na Asinof a shekara ta 2020. Da yake gabatar da wani lakta yau, Justice Atuguba ya nuna cewar doka mai lamba 99 na kundin tsarin mulki na 1992 ta wari zance ko kuma da shari'a na zaɓen na mamban majalisoci zuwa ga babban kotun ƙasa, inda za a iya zuwa kotun ɗaukaka ƙara domin ɗaukaka ƙara. Akan haka, kotun koli ta yi kuskure babba wurin ɗaukar matakin da ta ɗauka. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito shari'an hasarar kuɗi Ghana Cedi miliyan 217 na cocoa board. Dr. Opuni na kalubalantar kotu akan ra'ayinta na ɗaukan ko kuma da ci gaba da shari'an. Jaridar ta ce tsohon babban jami'in zartarwa na Ghana cocoa board Dr. Stephen Kwamana Opuni ya ɗaukaka ƙara game da ra'ayin babban kotun Accra wurin ɗaukan ko kuma da ci gaba da shari'an na hasarar kuɗin nan da aka ambata Cedi miliyan 217 na takin zamani. A cikin wannan shari'a a ranar 25 ga watan Yuli, Jasaja Buaje Tando wadda shine sabon alkali na wannan shari'an inda Dr. Opuni da Mr. Seydou Agongo Managing Director Agricult Ghana Limited ke fuskantar caje-cajen sata da kuma karya dokoki. Ya nuna cewa an bincike su kuma aka gamsu dangane daga baki ɗayan tarihi ko kuma dai recorded da ke akwai na wannan shari'a. Sai dai Mr. Samuel Kuju lauya na Dr. Opuni ya kalubalance ra'ayin Justice Tando na ainihin kotun ɗaukar ƙara inda ya nuna ra'ayin cewar ra'ayin nasa na ci gaba da shari'an ya kauce wa hanya. Sai kuma jaridar Herald da ta ruwaito wannan labarin Legon babban tambari ne na duniya. Vice Chancellor na Jami'ar Ghana ke fadawa shugaba Akufo-Addo a haka. Jaridar ta ce Vice Chancellor ɗan Jami'an Ghana na Professor Nana Abba Apia Ampofo farkon lokaci ta mai da martani ga ra'ayin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na sake sawa Jami'ar Legon suna na JB Dankwa, da take magana a cikin wata hira da aka yi da ita ta nuna cewar duk waɗanda sun gabaya daga damma wurin kafa wannan jami'a an bayyanar da sunan su ko kuma dai karrama su yadda ya kamata. Abinda Nana Akufo-Addo ke bukata shine sake sunan jami'an a sa masa sunan JB Dankwa. Wannan kuwa kamar yadda ta ce wani abin da za a yi babban muhawara ne a kansa. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanul Lamuktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwanul, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa a taƙaice.
Tosar Filu a taƙaice. An zaɓi ɗan majalisar wakilan Amurka Mike Johnson a matsayin kakakin majalisar Amurka a jiya Laraba, wanda hakan ya kawo ƙarshen yunkurin 'yan majalisar na tsawon kwanaki 22 na ganin an cike ɗaya daga cikin manyan mukaman gwamnatin Amurka. Yanzu shi ne na biyu cikin jerin mutanen da za su iya mulkin ƙasar. Duk 'yan Democrats da ke majalisar wakilai 209 sun zaɓi shugaban marasa rinjaye Hakeem Jeffries. An bayyana cewa mutumin da aka alakanta shi da kisar mutane Amin mai ba da horo ne a kan bindigogi wanda sojoji suka ba shi horo, sannan an kwantar da shi a asibitin masu taɓin hankali ba da jimawa ba, a bisa sanarwar da aka wallafa a mujallar 'yan sanda. Shugaban Amurka Joe Biden a jiya Laraba ya fito ya yi furici a kan harin ramuwar gayyar da Isra'ila take kai wa Falasɗinawa a yammacin gabar tekun Jordan, biyo bayan harin bazatar da Hamas ta kai Isra'ila. Sannan ya ce zai jaddada manufarsa ta tabbatar da cewa an cimma manufar kafa ƙasashe biyu domin magance rikicin da aka yi gwamman shekaru ana yi tsakanin Isra'ila da Falasɗinu. Duk da cewa ana ci gaba da gwabza faɗa tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas a zirin Gaza, shugaba Biden ya ayyana goyon bayan Amurka kan wata bukata mai kamar wuya, wato bukatar nan da Amurka ta dade tana fatan a cimma ta kafa kasar Isra'ila da kasar Falasɗinu mai cin gashin kansa. A jiya Laraba, jami'an yankin Kherson a Ukraine sun ce wani harin sama da Rasha ta kai ya lalata wani gida a birnin Borislav tare da kashe mutum ɗaya. Sojojin saman Ukraine sun ce makaman kariyar hare-haren sama sun kakkaɓo wasu jirage mara matuƙa 11 da Rasha ta harbo cikin dare. Gwamnan jihar California Gavin Newsom ya gana da shugaban China Xi Jinping a ranar Laraba a Beijing, wanda hakan ke ba da ƙwarin gwiwar cewa China da Amurka za su iya aiki tare gabanin taron APEC da za a yi a watan gobe a San Francisco.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku mai zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da mashafin na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Azurta na gabatarwa sai Salama Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumel da Hana kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.